ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إنواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاة شيمي تارن البركة مسلاة شن عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا أتشكي وانا قلينا كانوا وانا يمتشي نجوماء يو بكوي قوات الربيع الأول هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير ليه لتلاتين بكوي وانا كما يزو ليل شا تكوس قوات شابيو ميلادية تدبو بيو لشابير وانا مجلسين ماكو ماكو wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine majalisin mu na 65 a tafsirin wannan sura inda zamu tashi akan aya ta 98 man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
الله تعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Wanda duk ya kasance makiyi ga Allah Ta'ala da mala'ikunsa da manzanninsa da Jibril da Mika'il fa inna Allah aduwwu lil kafirin, to lalle Allah makiyi ne ga kafirai. A can baya Ubangiji Ta'ala ya gaya mana halin Yahudu dangane da mala'ika Jibril alaihi salam, inda suke nuna kawato kiyayya su gare shi kasancewar yana kawo Annabi sallallahu alaihi wa sallam sako, ko kuma suka riki wato bayyana kiyayya su ga mala'ika Jibril don ta zama kamar hujja ce da take hana su yin imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam. To shine Allah ta'ala yake gaya musu cewa kiyayyar da suke yi da Jibril alaihi salam ba wai shi kadai suke kiyayya da shi ba, ba wai shi kadai suke gaba da shi ba. Man kana aduwwan lillahi, wanda ya kasance makiyi ga Allah, domin kiyayyar da suke wa Jibril alaihi salam suna yin ta ne saboda kiyayyar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma Allah ta'ala shi ne wanda ya aiko Jibril alaihi salam da sakon da ya kawo manzo sallallahu alaihi wa sallama na manzanci. Saboda haka kaga ashe tunda har suka kishi, to abinda yake nufi suna kin Allah ta'ala ne, saboda shi ma ba gaban kansa yake yi ba. Kamar yadda Allah ta'ala aba ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah, saboda haka izinin Ubangiji ne ya bi, umarnin Ubangiji ne ya bi ya kawo masa. Don haka in suka nuna kiyayyar su ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ta ja har suka ki Jibril alaihi salam, to kiyayyar tana komawa ne ga Allah ta'ala, shi suke yiwa. Shi yasa Allah ta'ala ya kirawo su makiyansa, ya kirawo su makiyansa, fa inna Allah aduwwu lil kafirin, domin shi ne mai aiken. Kuma ya kirawo su makiyan manzannin Allah, domin sun ki manzo sallallahu alaihi wa sallama, kuma ya kirawo su makiyan mala'iku gaba daya. Anan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa su makiyan mala'iku ne, kuma makiyan manzanni ne, tare da cewa abinda ya bayyana daga bakinsu shine nuna kiyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da kuma bayyana kiyayya su ga Jibril alaihi salam. Amma basu fito sun ce su makiyan manzanni bane gaba daya, basu fito sun ce su makiyan mala'iku bane gaba daya, sun nuna kiyayya su ne ga Jibril alaihi salam da kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Abinda yasa Allah ta'ala ya tabbatar da cewa su makiya ne ga mala'iku da kuma manzanni, saboda idan suka ki Jibril alaihi salam, me yasa suka ki shi? Sun ki shi ne saboda yana aiki irin aikin da mala'iku suke yi. Aikin da mala'iku suke yi shine Allah ta'ala ya ba su umarni su bi, ya umarce su da wani abu su zartar da umarninsa. Wannan shine aikin da manzanni suke yi, wannan aikin shine abinda Jibril alayhis salam yayi, kuma sai suka nuna kiyayya gare shi. Kaga kenan wannan yana nuna dukkan wani ma wanda zai yi aiki irin na Allah za su ki shi. Saboda haka Allah ta'ala ya ce to suna kiyayya ga manzanni, ce man kana aduwwan lillahi wa malaikati, suna kiyayya ga malaiku, saboda malaiku suna bin umarnin Allah ne. Wahum bi amrihi ya'malun, Allah ya ce da umarnin Allah suke aiki. Haka nan Ubangiji ta'ala ya ce suna kin manzanni duk da cewa sun ki wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne a zahiri. Saboda me yasa suka kishi? Saboda an kawo masa wani abu na manzanci, ba wai sun kishi bane saboda yana da wani hali wanda zai sa su kishi. Ba su ki Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba saboda sun gane cewa ko makaryaci ne, ko sun gane cewa mugu ne, azzalimi, a'a, sun kishi ne kawai saboda manzancin da Allah ta'ala ya bashi. To in har haka ne, to kenan dukkan wani mai sifa irin tashi sun nuna ba sa san shi kenan, tunda indai abinda zai sa su ki Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sako na manzanci da Allah ta'ala ya bashi. To ai ba shi kadai ya bawa sako na sako manzanci ba, gabanin sa akwai annabawa da manzanni da Allah ta'ala ya aiko. To in har za su ki Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda wannan, to wannan ya nuna kenan dukkan wani ma manzo ba sa san shi, suna kiyayya da shi. To shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar da cewa su makiya ne ga manzanni, saboda wanda zai yi imani da sauran manzanni amma ya kafircewa ɗaya daga cikin manzannin Allah, to hakika ya kafircewa dukkan manzannin ne, saboda babu dalilin da zai sa ya kafirce ma wannan manzan sannan kuma ya ce ya yarda da sauran. Sannan aka ambaci Jibrilu shi kadai bayan an ambaci mala'iku, don Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi, Jibrilu ya shiga. Tukwa ma sai aka kuma keɓance shi da Mika'il, aka ce wa Jibrila wa Mika'ila, aka sake keɓance Jibrilu da ambato don a nuna mahimmancinsa da girman sha'aninsa, kuma don a ƙara a goya ambatan mala'ika Mika'il akan ambatansa, saboda suna cewa sun ƙi Jibrilu ne alayhis salam, saboda shi yake zuwa da azaba, shi yake kawo azaba, shi yake kawo kisbewar ƙasa. Shi kuma Mika'il suna son shi saboda shi manzo ne na ni'ima, na ruwan sama, kuma manzo ne na zaman lafiya. Saboda haka suka ce nuhibbu Mika'il. To shine da Allah ta'ala ya nufin ya ja kunnan su ya gargade su da cewa kiyayyar da suke yi wa mala'iku za ta ja su zuwa ga kiyayya ga Allah, tunda mala'ikun nan suna bin umarnin Allah ne. Sannan kuma aka sake ambaton Jibrilu da ambato, aka ware shi da ambato don a nuna girman sha'aninsa, kuma a yi adafin Mika'ilu a kansa don kar su zaci cewa wato dan sun nuna suna son Mika'il shikenan za su zama muminai, ko ku a dan sun nuna suna son Mika'il za ta sa su ma sauran muminai musulmi su kuma su ji suna jin haushin Mika'il, da ce to tunda ku kuna san shi to mu ba ma san shi. A'a, Allah ta'ala ya nuna dukkan waɗannan mala'iku ne na Allah masu girman sha'ani. Mika'il akwai lugat da ake ambatansa da shi, sunan Mika'il akwai Mika'il kamar yadda yake a wannan kira'a da Hamza da ya Mika'il, ita ce kira'ar jumhur. Akwai Mika'il da alif ba tare da ya ba, akwai Mika'ila wanda shine wannan kira'a aka karanta da ita wa Jibrila wa Mika'ila. Mika'il shine mala'ikan da Allah ta'ala ya wakilta masa al'amuran da suka shafi ruwan sama da fitar da tsirrai na ƙasa, wato du'a hannunsa suke, kamar yadda Jibril aka wakilta masa abin da ya shafi saukar da wahayi zuwa ga annabawa, wato abin da ya shafi shiriya. Wannan an bashi wato gudanar da abin da ya shafi shiriya, wancan kuma an bashi abin da ya shafi wato arziki da ni'ima da ruwan sama da zai sauka ga mutane, kamar yadda Israfil shi kuma Allah ta'ala ya bashi abin da ya shafi busa ƙaho domin tashin kiyama bayan an mutu. Shi yasa waɗannan mala'iku duka ambatansu ya zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda yana cikin Sahih Muslim, wanda take faɗar cewa ta ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai bude sallar sa ta dare a wani lokaci yakan bude ta da idan yayi kabbara harama yakan bude ta da Allahumma rabb jibril wa mikala wa israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi ikhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim ce taji shi yana bude sallar sa ta dare da wannan addu'a a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jingina rububiyar Allah ta'ala zuwa ga waɗannan mala'iku guda uku Jibril da Mika'il da kuma Israfil saboda waɗannan mala'iku gaba ɗaya Allah ta'ala ya danka wani abu wanda yake da alaka da rayuwa a hannunsu Allah ya danka abin da yake da alaka da rayuwar ruhi rayuwar zuciya ga Jibril alayhi salam domin shi yake saukar da wahayi wanda wahayin nan shi yake raya zukata kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman saboda haka abinda mala'ika yake zuwa mala'ika Jibril yake zuwa da shi na wahayi yana raya zukata saboda haka kaga akwai wani abin da ya shafi rayuwa a hannunsa shi ma Mika'il Allah ta'ala ya danganta wato ya danganta abin da ya shafi saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai wanda gangar jiki tana buƙatar wannan duk wasu abubuwa masu rai suna buƙatar ruwa suna buƙatar abinci to kuma Allah ta'ala ya jingina wannan ko ya danka wannan a hannun Mika'il saboda kaga shi ma yana kula da wani sashi wanda yake da alaka da rayuwa to haka nan shi ma Israfil yana da alaka da wani abu da ya shafi rayuwa saboda shi zai yi busa a tashi bayan mutuwa bayan duka an mutu idan yayi busa to sai kuma duk kowane jiki gangar jiki ran sai koma jikinsa to kaga waɗannan mala'iku duka suna da alaka da wani abin da ya shafi rayuwa shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tawassuli zuwa ga ubangijinsa da rububiyar waɗannan mala'iku guda uku Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya ce fa inna Allah aduwwu lil kafirin lalle Allah makiyi ne ga kafirai Allah ta'ala a wannan aya ya ambaci waɗanda su ne masoyansa masu yi masa biyayya su ne mala'iku da manzanni waɗanda dukkaninsu auliya'ullah ne kuma dukkaninsu masu yi masa da'a ne cikin duk abin da suke yi to don haka wanda zai ki wani wanda yake waliyin Allah ne masoyinsa ya to wannan yana nuna kiyayyarsa ne ga Allah in har zai ki wani wanda yake masoyin Allah ne wanda Allah yake son shi yake son Allah to wannan yana nuna kenan yana kin Allah ne shi yasa a nan Allah ta'ala ya nuna cewa wato shi ma makiyi ne ga waɗannan saboda me saboda suna kin waɗanda yake so tunda suka ki wanda yake so to shi ma baya son su tunda suka riki wanda yake waɗanda yake so a matsayin ababan gabar su to shi ma ya zama wato abin gabar su wannan yana nuna kenan duk wanda ya yi imani da manzo guda ɗaya to wajibinsa ne ya imani da dukkan manzanni wanda ya imani da wani mala'ika wajibi ne ya imani da dukkan mala'iku ba zai yiwu ba ya rarrabe tsakanin imaninsa da wani manzo ban da wani manzo ko ya rarrabe tsakanin imaninsa da mala'ika ban da wani mala'ika kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina ubangiji ta'ala ce waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa kuma suke so su rarrabe tsakanin Allah da manzanninsa su ce mun yi imani da wani sashi kuma mun kafirce wani sashi wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila suna rufin su riki wata aqida tsakankanin wannan aqida da take rarrabe tsakanin annabawa ko ta rarrabe tsakanin manzanni Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai na haqiqa ubangiji ta'ala ya tabbatar musu da al-kufrul muhaqqaq wato kafircin da yake babu kokonto a cikinsa saboda sun yi imani da wani sashi na manzanni sun kafirce ba wani sashi to haka nan wanda ya ki jibrilu alayhi salam to wannan aduwwu lillahi yana kin Allah ne domin jibrilu baya sauka ya sauko da wani wahayi yayi gaban kansa a'a yana sauka ne da umarnin Allah ta'ala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya Allah ta'ala ya ce mala'iku suna cewa ma natanazzalu illa bi amri rabbika ba ma saukowa ƙasa sai da umarnin ubangijinka saboda haka jibrilu bai sauko zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi gaban kansa a'a umarnin Allah ta'ala ya bi, to tunda har suka ce ba sa san shi, to suna nuna ba sa san umarnin Allah ce kenan, ba sa san biyayya ga Allah. Shi yasa hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari, hadisi na hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil har, wanda duk ya nuna kiyayyarsa, ya nuna kiyayyarsa ga wani masoyi na, to wannan na shelanta masa fitowa a yaki, wato ina shelanta masa yaki ne. To haka duk wanda zai ce yana son wato wani daga cikin masoya Allah ko baya son wasu, to wannan kawai gaba ɗaya ma ya ce baya son su duka, ba zai yiwu ba ya so wasu ya raba wasu. Wannan abin nan a tawaga ce ta Ubangiji ta'ala wanda take guda ɗaya, ba za ta rabu ba. To haka dole a haɗu tare da su in ana so a tafi da su, wanda kuma duk zai ce zai yi tafiya, amma da wasu zai yi tafiya banda wasu, to kamar ya ce kawai ya fita daga tawagan ne. Don Allah ta'ala cewa wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin, sai ya ce wa hasuna ulaika rafiqa. Ubangiji ta'ala sai ya hada su ya ce waɗannan duk tawaga ɗaya ce, ko da ka tawaga ɗaya ce, wanda duk zai tafi tare da su sai dai ya hada duka, amma ba ya raba wasu ya ce ya dau wasu bai ya bar wasu. Saboda haka mu mun dauki waliyan Allah gaba ɗaya a matsayin waliyai ne na Allah. Allah ya ce wa laqad anzalna ilayka
وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
Allah ta'ala ya ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, kuma lalle haqiqa mun saukar maka da ayoyin da suke bayyanannu. Wa ma yakfuru biha illa alfasiquna, babu wanda yake kafirci ma waɗannan ayoyi sai waɗanda suke fasikai. Anan zamu ga maganar ta koma ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama domin alallashe shi, alallashe shi game da abin da yake gani na nuna kiyayya da gaba da tsangwama daga waɗanda suke kafircewa abin da Allah ta'ala ya bashi na ayoyi bayyananu, tare da bayyanar ayoyin, tare da cewa ayoyin ga sunan karara a fili suke waɗanda suke nuna gaskiyarsa amma suke kafirce masa. To Allah yake gaya masa cewa abin da aka saukar masa dinnan na ayoyi ne bayyananu, kuma babu wanda yake karyata waɗannan ayoyi sai wanda ko ya karyata ko ya gaskata, ba ruwan Allah da wannan. Tunda abinda aka saukar masa na ayoyin, ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu. Abinda littafin Allah da Allah ta'ala ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi, wanda shi ne Al-Qur'ani, abubuwan da suke ciki na shari'a a bayyane suke, a fili suke. Sannan a cikin abinda Allah ta'ala ya bashi na Al-Qur'ani, Allah ta'ala ya bayyana dukkan wani abinda Yahudawa suke boyewa, dukkan wata shari'a da wata gaskiya da suke boyewa, Allah ta'ala ya fito da ita fili. Don haka Ubangiji ta'ala ya tona asirin labarurrukan da suke boyewa, ya tona asirin labarurrukan da suka shafi iyayensu da kakanninsu da tarihinsu, ya faɗi irin abinda iyayensu da kakanninsu suka aikata, da irin yadda suka caccanza saƙon Allah ta'ala, kuma suka yi taiwa Allah butulci, da hukunce-hukuncen da suke a Taura waɗanda ba sa so a sani. Ubangiji ta'ala duk ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama wannan a cikin littafinsa Al-Qur'ani, wanda a sanin su sun san cewa babu wanda zai iya sanin waɗannan labarai in ba malamansu ba da suke karanta waɗannan abin nan. To amma ya aka yi annabi sallallahu alaihi wa sallama duk ya san waɗannan labaran, kuma yake laburta masa su, kaga wannan alama ce da take nuna abin nan da ya zo da shi ba daga gare shi bane, daga Allah ne, tunda Allah ta'ala shi ya san wannan asirin tunda ba bayyana shi suke ba. Kamar yadda muka sha faɗa, zaman Yahudawa a cikin garin Madina bai sanya sun karantar da Larabawa wanda suke tare da su na Al-Aws da Khazraj ilimin da yake suke tare da shi ba. Shi yasa ba za ka ji wani an ce maka wanda daga cikin Al-Aws ko wanda suka Al-Khazraj ya zama Yahudi ba, saboda ba wannan ne a gaban su ba. Su abin da yake gaban su kawai ya za su hada fada a tsakanin su domin su samu su kuma su mamaye garin Madina ya zama komai na hannun su, su kuma su karar da su da fada. Wannan shine bukatar su. To su rika boye abin da yake tare da su na ilimi, sai dai su rika yi wa larabawa barazanar cewa ai sun karanta a cikin littafin su akwai wani annabin da za a aiko shi wanda zai zo da irin abin da suke kai na addini abinda annabi Musa ya zo da shi don haka za su hada kai da shi su yi karfi su yake su to kuma da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zama su ne farko wadanda suka kafirce masa a garin Madina bayan sauran al-Aws wal Khazraj kuma sun yi imani jin wannan yar busharar da suka rika ba su duk da cewa ba su fito sun nuna musu cewa wannan annabin zai bayyana a cikin Laraba bane don haka abinda Allah ta'ala ya bawa annabin sa sallallahu alaihi wa sallama na ayoyi na hujjoji ayoyi ne bayyanannu ayoyi ne wadanda suke karara dukkan wanda zai yi wa kansa adalci to zai fahimci abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na gaskiya ya bi shi wanda duk kaga ya kibin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na gaskiya to wannan hasada ce da ainihin kiyayya ce ta hana shi bi shi amma ba wai dan bai fahimci abinda ya zo da shi na gaskiya ba saboda dukkan wani wanda yake da fitra wato fitrar sa take halitta sa ta asali da Allah ya masa take nan lafiya lau bata samu gurbacewa ba to abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi zai zama masa fitila kuma zai zama masa aya wacce zai fahimci abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shi yasa zaka ga dukkan wani wanda za a dimanci karanta masa Qur'ani da ya masa bayanin abin da yake cikin Al-Qur'ani babu shakka ko bai yi imani ba to abin da yake cikin zuciyarsa na gaba da kiyayya zai rage shi shi yasa ba sa son a jima abin da Al-Qur'ani ya sauka da shi kafirai har suke yi wa junansu wasiya la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun kada ku yadda ku rika sauraron wannan Al-Qur'ani ku yi ta ihu kuna kakaci lokacin da ake karanta shi domin ku samu galaba saboda in har za su bude kunnan su yi saurare shi sauraro na nutsuwa to babu shakka abinda za su rika ji na ayoyin Allah bayyanannu za su yi musu jagora zuwa ga shiriya to shi yasa Allah ta'ala ya kirawo ayoyin sa anan bayyinat anan ayoyin da ya saukar yake nufi ba yana nufin ayoyi na abinda ayatul kauniya ba ko ayatul kauniya wanda su ne abinda ya shafi halitta sama da ƙasa anan ana nufin ayat wadanda suke almatluwa shi ne abinda yake cikin alqur'ani shi yasa Allah ya ta'abiri da ilaika kada anzalna ilaika ba a ce alaika ba kada anzalna ilaika wanda yake nuna saukarwa ce ta wahayi an aiko wani ne ya zo daga sama ya kawo masa Allah ce ma yakfuru biha illa alfasiquna babu wanda yake kafircewa da waɗannan ayoyi sai fasikai anan alfasiquna ana nufin kafirai domin kalmar alfasiq alfisq ana itlaqinta akan kafirci ana kuma ilaqanta akan almasiya akwai alfisq alakbar kamar yadda ake da alkufru alakbar alkufru alasghar ashirku alakbar ashirku alasghar to haka nan akwai alfisq alakbar da kuma alfisq alasghar alfisq alakbar shine fasikancin da zai fidda mutun zuwa ga kafirci wanda Allah ta'ala yake fada a cikin suratul sajda amman alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amman alladhina fasaqu famawahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum biha tukadhibun to kaga anan ubangiji ta'ala yake cewa amma wadanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai to suna da aljanna abinna aljannatai wanda suke na makoma nuzulan bima kanu ya'maluna wato dan abinna dan su zama liyafa ga bisa ga abinda suka kasance suna aikatawa sai Allah kuma ya ce wa amma allazina fasaqu to amma kuma waɗanda suka yi fasikanci fama wahumun nar to waɗannan makoman su wuta ne kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk sanda suka yi nufin suka yunkura ko suka so su fito daga ciki sai a mayar da su cikin ta wa qila lahum ati da suzuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukazibun ku zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukazibun ku dandane azabar wuta wanda ko kasance kuna karyatawa kaga anan ubangiji ta'ala sai aje fasikanci a matsayin imani tunda a farko an faɗi imani a aya ta biyu sai aka faɗi fasaqu wanda yake nuna cewa yuqabilul iman shi yake fuskantar imanin da ubangiji ya faɗa saboda ka kishiyar imani ne kaga wannan shine alfisq alakbar almukhrij min almillah shine fasikancin da yake fitar da mutun zuwa ga kafirci akwai alfisqul asghar wanda baya fitar da mutun daga abin nan daga musulunci zai iya jawo masa azabar Allah ta'ala idan ubangiji ta'ala bai yafe masa ba amma ba zai fidda shi daga musulunci ba kuma ba zai dawwamar da shi a cikin wuta ba kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci irin wani a cikin suratul hujurat da Allah ke cewa walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun sai dai Allah ta'ala ya sanya muku san imani a zukatanku wa zayyanahu fi qulubikum ya sanya muku san imani kuma ya kawata muku shi a cikin zukatanku sannan kuma ya sa muku kin kafirci da fasikanci da ainihin kangarewa to kaga anan ubangiji ta'ala ya faɗi kafirci sai ya adafin fasikanci akan sa da zai nuna maka kafircin ba shine abin nan fasikancin anan ba shine kafircin ba tunda ba zai adafin abu akan kansa ba la yutafu shay ala nafsihi in kace al-kufr ana nufin kafirci al-fisq ana nufin kafirci kaga kamar an ambaci abu daya da suna biyu a lokaci guda wannan yana saba wa fasahar ta magana saboda haka al-kufr anan ana nufin kafirci al-fusuq kuma ana nufin fasikanci wanda bai kai ga kafirci ba sannan da yace ma yakfuru biha illa al-fasiqun babu mai kafircewa da ayoyin Allah sai wadanda suke fasikai al-alif anan abinan litafkhim wato dan aluna girman fasikancin da suke yi har yana kai su ga kafircewa ayoyin Allah wato fasikancin da suke yi fasikanci ne wanda yana kai su zuwa kafircewa ayoyin Allah wato kaga wanda yana ƙara nuna maka cewa fasikanci ne wanda yake babba ba ƙarami ba sannan Allah ya ce mai
awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun
Allah ya ce awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun ashe yanzu ko da yaushe suka yi wato alkawari sai wasu wani bangare daga cikin su yayi watsi da wannan alkawarin bal aktharuhum la yu'minun bari wannan magana da yawa daga cikin su ba sa yin imani awa kullama wannan sigar tana nuna tikirari tana nuna abin yayi ta faruwa ba abu ne da ya faru sau daya ba duk sanda aka yi alkawari da su to sai an samu da yawa daga cikin su sun watsar da wannan alkawari ya faru da Annabi Musa alaihi salam ba sau daya ba sau biyu ba kuma yayi ta faruwa da annabawan Bani Isra'ila dukkan wani annabi in yazo musu da wani abu daga Allah na umarni ko na hani ko wata yarjejeniya da za su yi tsakaninsu da Ubangiji to sai an samu su sun bijire wa wannan yarjejeniya saboda haka abin yayi ta faruwa har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya aika Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa aka kawo awa kullama dan an nuna maka abin ba wai sau daya ya faru ba don haka abin ya zama musu jiki ya zama musu al'ada ta yadda zai yi wahala su warki zai yi wahala a samu waraka daga wannan cutar da suke tare da ita don haka kamar nan Allah ta'ala yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi kadai haka ta faru gare shi ba a ta sha faruwa ba sau daya ba sau biyu ba don haka ba shi kadai suke wa tutsu ba suke wa bore suke wa tabi da taurin kai sun yi ta yi a baya don haka Ubangiji ta'ala yana musu inkarin wannan hali nasu awa kullama ahadu ahdan nabazahu fariqun minhum ashe yanzu ko da yaushe suka yi wani alkawari Ubangiji ta'ala ya jingina alkawarin zuwa ga kankancin su bai ce aka riki alkawari a wajen su ba a'a suka yi alkawari ma'ana wani abin da aka yi da yardar su da amincewar su ba tirsa su aka yi ba ba tilas aka yi musu ba da amincewar su aka yi kaga alkawarin da za a yi da kai da yardarka da amincewarka sannan daga baya ka zo ka karya shi yafi ciwo yafi muni sama da alkawarin da dora maka shi aka yi ba kai ka daukar wa kanka ba to anan Allah ta'ala yana gaya mana cewa alkawarin su suke daukar wa kansu shi yasa aka ce ahadu ahdan su suke daukar wa kansu to amma kuma sautari kuma sai su yi watsi da shi nabazahu fariqun minhum wani bangare daga cikin su sai ya yi jifa da wannan alkawarin nabazahu ay rabahu alqahu biquwa wato ya jifa da shi da karfi anan an yi ta'biri da nabaza kalmar nabaza a larabci tana nufin ka jefar da abu da karfi ba a hankali ba bayan da kana rike da shi kamar anan Allah ta'ala yana cewa an umarce su rike shi da karfi kamar yadda a baya aka ce khudhu ma ataynakum biquwa ce ku rike da karfi da haka da suka yi kamar sun rike da karfi kuma da suka tashi jewarwar sai suka jefar da karfi to shi yasa aka yi amfani da kalmar nabaza don a nuna maka cewa jifan da suka yi da alkawarin Allah ba su yi masa wato jifa mai ta hankali ba sun yi jifa ce mai karfi kuma a nan aka jingina jefarwar zuwa ga wani bangare nasu wata jama'a kace na bazahu fariqun minhum wani jama'a daga cikin su sai su watsar wannan dan ya nuna maka adalcin ubangiji ta'ala tunda a cikin su akwai wadanda suka yi mu'minai akwai wadanda suka yi imani irin su Abdullahi bin Salam da haka kaga ashe ba duka ne ba suka yi jifan akwai wanda suka rike ba su yi jifa da abin ba akwai kuma waɗanda suka yi jifa to dan kada a ce maka duk sun yi jifa da shi ka ce to yaya kuma waɗanda daga cikin su suka yi imani ya su aka hada da su gaba ɗaya aka ce sun yi jifa da su to sai Allah ta'ala don yayi adalci ya tabbatar da adalcin sa da hikimar sa sai ya ce na bazahu sai ya ce fariqun minhum wata jama'a daga cikin su to amma dan kada ka zaci cewa jama'ar da ta zubar da wannan alkawari ta yi jifa da shi kaɗan ce musamman ma idan ka ji kalmar fariq ka ɗauka wani ɗan ɓangare ne kaɗan da yawa sun yi imani sai Allah ce bal aktharuhum la yu'minu da yawa fa ba su yi imani ba kakka ɗauka fariqun anan ana nufin wasu ɗan ɓangare ne kaɗan amma wasu da yawa sun yi imanin a'a don haka ba kaɗan ba ne waɗanda suka yi jifa da alkawarin su ne suka fi yawa muminan daga cikinsu ‘yan kaɗan ne wannan kuma shine abin da waki yake nunawa ko zuwa yanzu waɗanda suka yi imani daga cikin yahudu kaɗan ne akan waɗanda suka bijire suka yi jifa da alkawarin Allah kuma fadar Allah ta'ala a cikin suratu Ali Imran inda yake cewa walau amana ahlul kitabi la kana khairan lahum sai ce minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun ce da a ce ahlul kitabi sun yi imani la kana khairan lahum da ya zan alkhairi gare su don me don za su hada ladan su na baya da kuma ladan su na sabo da za su samu Ubangiji ta'ala ya ba su ladan su na sun yi addinin yahudanci addinin annabi Musa alaihi salam kuma sun shiga yanzu sun yi addinin musulunci sai su samu ladan su guda biyu su ce la kana khairan lahum to amma Allah sai ya ce minhumul mu'minun daga cikin su akwai mu'minan akwai wanda suka yi imani amma wa aktharuhumul fasiqun da yawa daga cikin su fasikai ne kaga wannan daidai yake da bal aktharuhum la yu'minun wato mafi yawancin su ba sa imani saboda wannan bal aktharuhum la yu'minun yana nuna rashin imanin da basu yi ba shine ya jawo suke jifa da alkawarin Allah domin wanda yayi imani na hakika na gaskiya to ba zai yi jifa da wani alkawari da yarjejeniya da yayi da Allah ba saboda haka dukkan wanda ya kasance mai karya yarjejeniya ne da za su yi da shi da wani ko bangare da bangare a samu wanda su karya yarjejeniya to wanda yana duna wasu abubuwa munana guda biyu na farko duk mutumin da ya zan haka halinsa yake ko kungiyar da ta zan haka halinta yake to akwai tashabbuh bil yahud suna da wani kamanceceniya da yahudawa domin wannan shine al'adar mafiya yawan yahudawa shine karya al'yarjejeniya da za a yi da su sannan al'amari na biyu mutumin da zai zama ya sifantu da sifar wato balla yarjejeniya ya sifantu da wata sifa daga cikin sifofin munafikai kamar yadda yazo a cikin sahihaini hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ayatul munafiq thalathun idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana wato alamar munafiki guda uku ce idan yayi magana ya ƙarya idan ya alkawari ya saba idan aka amince masa ya ha'inci Allah ta'ala ya ce walamma ja'ahum rasulun
walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allahi wa ra'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun
Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, yayin da wani manzo daga Allah ya zo musu yana mai gaskata abin da yake tare da su. Nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim, sai wani bangare daga cikin wadanda aka ba su littafi sai suka yi watsi da littafin Allah bayan su ka'annahum la ya'lamuna, kamar ma basu taba sani ba. Ubangiji ta'ala ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi, rasulun min indillahi shine manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ta'ala ya aiko shi, saboda manzo ne wanda ya zo daga Allah, su kuma suna ja akan wannan duk da cewa sun sani a cikin littafan su. Ubangiji ta'ala ya faɗi sifofin sa karara, sun kuma karanta, malaman su sun karantar da su, amma duk da haka maimakon su yadda da shi sai suka kafirce masa. Ubangiji ta'ala ya sifanta shi da sifofi guda biyu, rasulun ne na farko min indillahi, wato sifarsa ta farko manzo ne daga Allah, don haka ba shi ya zo yayi da'awar manzanci ba tare da yana da hujja ba. Duka abin da yake tattare da shi wanda ya zo da shi dalilai ne da suke nuna shi manzo ne daga Allah. Sannan kuma musaddiqun lima ma'ahum, mai gaskata abin da yake tare da su, abin da yake tare da su na at-taura da suke karantarwa, suke karantawa, suke karantarwa a ciki an yi bayanin abinda an yi bayanin bayyanar shi wannan manzo da kuma sifofinsa. Shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo sun ga waɗannan sifofi da aka sifanta shi da shi su ne sifofin da aka sifanta manzon da zai zo, kamar yadda yake cikin littafinsu sun ga gaskiyar haka. Sannan abinda ya zo tare da shi bai ci karo da abinda suke karantawa a littafansu na kadaita Allah ta'ala da yarda da shi da imani da abinda Ubangiji ta'ala ya nemi imani da shi na mala'iku da manzanni da kuma ranar lahira da abinda ya shafi aljanna da wuta. Duk sun karanta sun ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi daidai da abinda yake cikin littafansu. Inda a ce ba manzo ne daga Allah ba, a ce wani shaidani ne daga cikin shaidanu, to abinda zai zo da shi zai ci karo da abinda ya zo daga Allah, domin ba wanda yake duk shaidani ne, wanda yake shaidani ne dajjal, abinda duk zai zo da shi sai ya ci karo da na manzanni, ba zai zo da abinda zai tafi tare da manzanni ba. Shi yasa duk wanda zai zo da hanyar bata to sai ka rika ganin abinda zai rika koyarwa yana cin karo da abinda alqur'ani ya zo da shi. To shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce ba manzan Allah bane, to abinda zai zo da shi sai ya rika kore abinda Annabi Musa alaihi salam ya koyar, sai ya rika kore abinda Annabi Isa alaihi salam ya koyar, sai ya kasance gashi yanzu an samu daidaito, an samu tashabuhi tsakanin abinda manzo ya zo da shi da abinda waɗancan annabawa da suka zo da shi. Ashe wannan bai sai yasa su gaskata shi ba. Nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah, sai wani bangare daga cikin waɗanda aka ba su littafi sai suka zubar da littafin Allah, suka yi watsi da littafin Allah, wato sifanta su da cewa alladhina utul kitab, min alladhina utul kitab, waɗanda aka ba su littafi, yana nuna maka cewa wanda Allah ta'ala ya danka mishi ilimi, ya bashi sanin littafi, sannan kuma ya jifa da abin da yake hannunsa na ilimi, wanda ya fi komai muni. Shi yasa aka fito da siffar su karara, su al-fariq din, aka ce nabadahu fariqun min alladhina utul kitab, dan a nuna maka cewa abin da suka yi sun yi shi ne bisa ga ilimi, ba wai bisa ga jahilci ba, ba jahilci ne yasa suka yi shi ba, a'a suna sane cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne, abinda yake karanta musu daga Allah ne, shi manzo ne daga Allah, amma duk da haka sai suka take wannan sanin, sai suka yi jifa da abinda Allah ta'ala ya ba su. Kaga wannan yafi muni a ce da man can ba su sani ba ne, jahilai ne, kamar yadda yake al'amarin game da nasara, su nasara jahilci ne, su waɗannan suna sane, kuma wanda zai take gaskiya yana sane yafi wuyar sha'ani sama da wanda yake bisa jahilci yake. Shi yasa wanda yake bisa jahilci yake abu ake tausaya masa matuƙa da gaske, domin duk ran da aka ya samu ilimi ya samu sani to ana sa ran zai bar abin da yake yi. Shi yasa har kullun idan aka ga jahili batacce to abi shi a hankali cikin hikima da tausayawa, ba kada a ce za a tsananta masa ko a yi masa kakkausar magana, domin wannan ba shi za ta sa ya fahimta ba, amma wanda ya sani ya taki, to kaga wannan abinda duk zaka gaya masa watakila ya fi ka sani ba, duk wata hujja da zaka bashi watakila ya riga ka karanta ta, saboda haka ba rashin sanin wannan hujja ce ta sa shi yayi abinda yake yi ba. To shi yasa anan Ubangiji ta'ala da ya tashi yi musu inkari kuma ya nuna munin abinda suke kai, sai ya sifanta su da ilimin littafi, ce nabazahu fariqun min alladhina utul kitaba, waɗanda aka ba su littafi. Littafi anan, littafin Allah anan ana nufin kitaballahi, ana nufin at-taura, ba ana nufin alqur'ani ba, domin shi alqur'ani daman can ba su rike shi ba, daman can shi alqur'ani ai ba su rike shi ba, bare a ce sun jefar da shi. Me suka rike da farko, yanzu kuma aka ce sun jefar da shi, shine at-taura. Shi aka ce su rike, khudhu ma ataynakum biquwwa, da haka shi aka ce su rike. Da haka akwai wani dan lokaci da suka rike shi, da haka sai suka jefar da shi. Amma alqur'ani daman can ba su ma rike shi ba, balle a ce sun yi watsi da shi. Kuma ku duba, sai Allah ta'ala ya ce kitaballahi, na baza fariqu min allazina utul kitaba kitaballahi, suka jefar da littafin Allah. Duk da cewa ba duka littafin suka tattara suka watsar ba, ai yana gaban su suna karanta shi, suna karantar da shi. Takila wasu abubuwan da suka shafi koyarwar littafin duk suna aiki da shi, amma manya-manyan abubuwan da suke ciki, musamman abin da ya shafi sifofin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yin imani da shi idan ya bayyana, wannan duk sun tattara sun watsar. Da wasu hukunce-hukunce wanda suka ga cewa sun saba wa san zuciyarsu, kamar irin hukuncin rajmu, kaga yana cikin littafin su cewa wanda duk yayin zina kuma yana da aure ko ya taba aure, to a jefe shi. To amma sun boye wannan, ba sa karantar da wannan. To kaga wani bangare ne daga cikin littafin suka yi watsi da shi, ba duka ba. Amma sai Ubangiji ta'ala ya ce sun yi watsi da littafin Allah, domin dukkan wanda zai bar wani bangare na littafin Allah to ya bar duka. Kai yayi tuciyar cewa ai ya rike abu kaza, ya rike abu kaza, don haka a dubi wannan bangaren da ya rike a tausaya masa, a'a matukar dai bai rike duka ba. Su bai rike duka ba, to kamar bai rike gaba ɗaya bane. Sannan kuma wanda duk zai wato kafirce ma wani bangare na littafin Allah, to wannan zai kai shi zuwa ya kafirce wa littafin duka, don yau ya rage, gobe kuma zai kara tunanin cewa to abu kaza ma ya kamata shi ma a soke shi. To in ya soke wannan, in aka kwana biyu ma zai ce to abu kaza ma ina ga ya kamata shi ma a soke shi, za a waye gari duk ya soke. Me yasa Allah ta'ala ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il allahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Allah ce da wannan ne, dan wannan ne muka rubuta ko muka wajabta ga banu Isra'il, cewa duk wanda ya kashe rai guda ɗaya kamar ya kashe duka ne. Saboda me? Saboda duk wanda ya fara da kashi ɗaya, gobe zai kara, jibi zai kara. To in aka bar kofar haka a buɗe, kowa ya je ya yi ta kisa, to za a wayi gari an kashe juna. Sai Allah ce fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Haka nan wanda zai ɗauki matakin wato kula da rayukan jama'a, to kaga kamar ya raya kowa da kowa ne. Saboda haka Ubangiji ta'ala anan sai ce na faza fariqun minhum allazina utul kitaba kitaballahi, bai ce ba'da kitabillahi ba, saboda abinda suka yi daidai yake da su ce gaba ɗaya sun kafirce wa littafin Allah gaba ɗaya. Allah ya ce wara'a zuhurihim, bayan-bayansu da suka jefar da shi, bayan-bayansu da ƙarfi. Wannan yana nuna cewa gaba ɗaya sun juya, sun bijire masa. Domin da a ce sun jefar da shi gabansu ne, ko sun jefar da shi dama ko hagu, to da akwai yiwuwar su dawo su ɗau kayansu ko su karanta. To amma gaba ɗaya da suka tashi jifan, juyawa suka yi duka, suka jefa can bayansu, su kuma suka kama gaban suka tafi. Kaga ba ranar komawa kenan. To dan Allah ta'ala ya nuna maka cewa sun yi nisan da ba za su ji kira ba. Kada ka wahalar da kanka ko ranka ya taɓaci a kansu. Sun yi jifa da littafin Allah can bayan-bayansu, wara'a zuhurihim, kuma Allah sai ya ce ka'annahum la ya'lamuna, ka'annahum kai ka ce ma ba su sani ba ne. Wannan hal ne na su fariq din, fariqun min allazina utul kitab din, amil na hal din shi ne na baza. Wato anan ana tashbihin wanda yake da ilimi da wanda ba shi da ilimi, an kwatanta marar mai ilimi da marar ilimi, domin wanda bai san abu ba shine ba zai damu da shi ba, ba zai damu da shi ba, don kusa-kuta ma bai san akwai shi ba, bai san da cewa akwai wani amfani a cikinsa ba. To don haka su irin ta'amulin da suke yi da littafin Allah, musamman littafin da Allah ta'ala ya basu, wanda yake kunshe da bayanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta'amuli suke da shi na jahilin da bai san littafin ba, duk da gashi sun san abin da yake ciki, kuma sun san amfanin sa, amma irin watsi da suka yi masa, da suka yi da shi, yana daidai da wanda bai san ma abin ba kwata kwata. An bayyanta don a ƙara nuna maka cewa nisan nasu yayi nisa, ka annahum la ya'lamuna, kamar ma basu taba yin ilimi ba, kamar ma basu san littafin ba, ko ka annahum la ya'lamuna kitaballah, kamar basu san littafin Allah ne ba, wanda babu shakka a cikin abin da yake cikin sa. Ai sun san cewa littafin da yake hannunsu at-taura littafi ne da Allah ya ba annabi Musa alaihi salam, kuma sun yi imani da wannan, amma saboda girman kai da taurin kai sun yi jifan da yake daidai da wanda ma bai san shi ba kwata kwata, ko yake shakkar sa. Ash-Sha'bi Amir ibn Shurahbil Ash-Sha'bi yake cewa gashi a gaban su, huwa baina yadayhim yaqra'unahu, ga littafin at-taura din a gaban suna karantawa, walakinnahum nabadhu al-amala bihi, amma sun yi jifa da aiki da shi. Kaga mai amfanin karatun da babu aiki da shi, bai da wani amfani da shi, da wanda bai sani ba duk ɗaya suke, har ga ma wanda bai sani ba. Sufyan yake cewa ajrajuhu fi dibaj wal harir wa halawhu bil dhahab wa lam yuhillu halalahu wa lam yuharrimu haramahu. Sufyan ath-Thawri yake cewa sun shigar da shi a cikin al hariri mai kauri da marar kauri, wato sun yi masa gida na ado, na kai, na gayu, sun sa shi a ciki, sun yi masa cin baki, da sun masa ado da zinari, amma ba su halatta halal din da yake ciki ba, ba su haramta haram din da yake ciki ba. Ashe wannan ba zai yi amfani ba, don ka samu alqur'ani ka aje a gidanka, gashi nan kana ganin sa, amma abinda duk alqur'ani yake cewa ai ba ka yi, abinda duk yace ka ai kana yi, duk wata dabi'a da alqur'ani ya kwadaitar akan ta kai kana yakatta ko kana aikata akasinta. To kaga anan ajiye alqur'ani a gidanka ba zai maka amfani ba, da kai da wanda ba shi da shi a gidan su duk ɗaya suke, duk ɗaya kuke. Saboda haka Ubangiji ta'ala sai ce ka annahum la ya'lamuna. Imamul Mawardi yake cewa ka annahum la ya'lamuna ma umiru bihi min ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, kamar ba su san abin da aka yi musu umarni da shi ba na su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma ka annahum la ya'lamuna annahu nabiyyun sadiq, basu san cewa annabi sallallahu alaihi, kamar basu san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba annabi ne wanda yake mai gaskiya. Saboda haka basu ka annahum la ya'lamuna, kamar basu san cewa alqur'ani da at-taura da injila duka littafan Allah bane, kuma dukkanin su gaskiya ne, aiki da su kuma wajibi ne, don haka suke yi, haka suka dauka alqur'ani ƙarya ne, at-taura da suke takama da ita ma basu yi aiki da abinda ta kunsa ba. Allah ya ce wattaba'u
ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulayman wa ma kafara Sulayman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakayn وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
Allah ta'ala ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulayman, kuma sai suka bi abinda shaydanu suke karantarwa bisa bisa abin da ya shafi mulkin annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin ash-shayatin kafaru sai dai shaydanu ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa as-sihra suna karantar da mutane tsafi wa ma unzila 'ala al-malakaini suna karantar da abin da aka saukar ga mala'ikun nan guda biyu bi Babila wadanda suke a Babila Haruta wa Marut sune Haruta da Maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur kuma wadannan mala'ikun guda biyu ba sa koyar da wani mutum daya har sai sun ce da shi mu kadai fitina ne fa kada ka kafirta fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi sai su rika koyan su rika koya daga wadannan mala'iku guda biyu abinda za su raba tsakanin mutum da matarsa da shi wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillahi kuma su ba su zama su cutar da wani da shi wannan sihirin ba sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum kuma suna koyan abinda zai cutar da su kuma ba zai amfane su ba wala qad alimu kuma hakika suna sane lamani ishtarahu lalle cewa lalle wanda ya yanhin ya zabi wannan sihiri malahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabu a lahira wala bi sama sharu bihi anfusuhum kuma tirda abinda suka sayar da kawunan su da shi law kanu ya'lamuna da a ce sun kasance suna sani to wannan aya tana da munasaba da ayoyin da suka gabata don a nuna maka sunnar Allah ta'ala ta gudana cewa dukkan wani wanda zai wato kashe sunna ta Allah ta'ala ko sunna ta wani annabin Allah ta'ala to sai Allah ta'ala ya kara masa tabewa inda zai watsi ya kashe wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ta'ala kuma ya shigar da shi cikin tabewa kuma dukkan wani wanda zai bar wato hanyar da annabawa suka zo da shi to sai kuma a madadinta sai ya raye wata bid'a ta bata wato in ka bar ilimin da annabawa suka zo da shi to zaka rike kuma ilimi ne wanda yake na bata saboda dan adam ba zai zauna haka nan ba babu komai a cikin zuciyarsa dole ne sai ya kudirce wani abu in ya ki kudirce gaskiya to zai kudirce kishiyarta ne in ya ki bin ilimi na gaskiya to zai kama ilimin da yake tatsuniya ne ilimin da zai cuce shi wanda ba zai amfane shi ba to Allah ta ala bayan ya faɗi yahudu da irin abin da suka yi na watsi da littafin Allah da kiyayyar da suka nuna wa waliyan Allah sai Allah ta'ala yake gaya mana cewa a madadin haka sai Ubangiji ta'ala ya musu sakayya da aka san abin da suka da aka san abin da suka kafirta da shi sai ya zamana sun koma suna bin shedanu sun koma suna bin sihiri sun koma suna bin waɗanda suka fi kowa zama makiyan Allah sune shedanu tunda sun ki waliyan Allah to za su rike kuma waɗanda suka fi zama wato makiyan Allah shine wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman kaga wannan yana nuna maka alakar ayar da ta gabata da wannan aya ayar da ta gabata ta gaya mana Allah ta'ala ya ba su littafi sun jefar da shi to da suka jefar haka suka zauna a'a sai suka koma suka riki wasu tatsuniyoyi suka kama sihiri suka kama abubuwan da za su cutar da su wanda ba za su amfanar da su ba wannan aya ta ce ayar da ta yi maganar sihiri da irin yadda yake da kuma irin tasirin da yake da kuma yadda alakarsa take da aqida ta musulunci wanda insha Allah tafsirin wannan aya da iya abinda zamu dan tsakuro na maganganun malamai zamu fahimci abinda wannan aya ta kunsa duba da cewa lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu nada na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu